Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dadol da kuma niya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio Kumasi, kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Talata 5 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Zahra Amin Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump yake fuskantar binciken da mai yiwuwa ya kai ga tsige shi. Ya ce rubutattun amsoshi da mutumin da ya kwarmata bayanan cewa ya tursasa Ukraine ta binciki ɗaya daga cikin babban abokanan hamayyarsa san ba za su gamsar ba. Kasar Iran tana bikin cika shekaru 40 da mamayar da ta yi wa ofishin jakadancin Amurka da ke Tehran. Akalla mutum 5 jami'an tsaron Iraki suka harbi hallahira bayan da suka yi amfani da harshashin gaske akan masu zanga-zanga a Bagadaza.
Kanun labaran kenan. Wani taron da aka yi a Abuja ya gano cewa babu salihin bangare a harkar sace yara a Najeriya.
A cikin kama mutanen akwai dan Arewa, akwai dan Ibo, akwai Yarbawa a ciki. Suna hadan baki ne. Ya kamata a ce mun hada kai a hukunta su.
Lallai kan. Za kuma a ji cewa kasashe makwabtan Najeriya na ci gaba da kokawa saboda rufe kan iyakarta da ta yi.
Sun hana kaya shiga kasarsu, suna jibgi a bakin iyakar Benin. Ya za a yi da su? Za a komo da kayar Ghana ne?
Sai kuma shirin nan da kuke kan jira, wato tsaka mai wuya, inda yau za a shiga babin fashin baki kan auren mut'a a ci gaba da fahimtar da juna da wasu ƙwararru ke yi kan manyan masabobin Islama a Najeriya da zaman fayyacin juna don a zauna lafiya. Amma da farko sai an ji cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kun waye gari lafiya. Shugaban Amurka Donald Trump da ke fuskantar binciken da mai yiwuwa ya kai ga tsige shi ya ce rubutattun amsoshi da mutumin da ya kwarmata bayanan cewa ya tursasa wa Ukraine ta binciki ɗaya daga cikin babban abokanan hamayyarsa a zaben shekarar 2020, wato tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden, san ba za su gamsar ba. A jiya Litinin, Trump ya shiga shafinsa na Twitter ya mayar da martani game da batun mai kwarmata bayanan sirrin, inda ya ce ya zama dole ya gurfana ya ba da shaida. Bai kamata alamunci rubutattun amsoshi ba. Shugaban na Amurka ya kuma kira binciken tsige shin a matsayin na damfara. Martanin Trump kan yunkurin da 'yan majalisar wakilai ke yi na tsige shi na zuwa ne kwana guda bayan da wani lauya a Washington mai suna Mark Zaid ya ce mutumin da yake wakilta, wanda shi ya kwarmata bayanan da ba a bayyana sunansa ba, ya amince zai amsa tambayoyin 'yan jam'iyyar Republican da ke goyon bayan Trump a rubuce. Su dai 'yan jam'iyyar ta Republican sun ce ba za su yarda da wannan tayi ba. Kasar Iran tana bikin cika shekaru 40 da mamayar da ta yi wa ofishin jakadancin Amurka da ke Tehran, inda ta yi amfani da wannan lokaci ta sanar da cewa tana hanzarta shirinta na sarrafa makamashin uranium. Sai dai wani babban jami'in Amurka ya ce wannan wani mataki ne da Iran ta ɗauka na yin amfani da shirin ƙera makamin nukiliyanta domin biyan wasu buƙatun kanta. Kalaman na jami'in Amurkan na zuwa ne bayan da shugaban da ke kula da shirin na Iran ya yi ikirarin cewa suna sarrafa wani sashi na ƙera makamin na nukiliya, wanda mataki ne da ya saba wa yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2015 da manyan ƙasashen duniya. Sanarwar a cewar jami'in na Amurka, Wannan wani yunkuri ne da Tehran ke yi don saka kasashen nahiyar Turai cikin damuwa waɗanda suka sanya hannu kan yarjejeniyar ta makamin nukiliya. Labaran duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutum biyar jami'an tsaron Iraki suka harbe har lahira bayan da suka yi amfani da harsashen gaske akan masu zanga-zanga a Bagadaza a cewa 'yan sanda da jami'an asibiti. Jami'an tsaron sun yi harbe-harbe akan masu zanga-zangar waɗanda suka kusanci ofishin Prime Minister ta da nisan mita 500 a jiya Litinin. A baya jami'an tsaron sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da harsashen roba domin hana masu zanga-zangar da su yi kokarin ƙetara shingayen da aka dasa tsakaninsu da ofishin Prime Minister. Akalla mutane 250 aka kashe tun da aka fara zanga-zangar adawa da gwamnati a farkon watan Oktoba a ƙasar ta Iraki. Afghanistan da Pakistan sun yi ta zargin junansu da cin zarafin jami'an diplomasiyarsu da ke aiki a hedkwatar ƙasashen biyu. Lamarin da ya sa hukumomin Islamabad dakatar da ayyukanta a ofishin jakadancinta a birnin Kabul har sai illa masha'a. Rikicin diplomasiya na zuwa baya-bayan nan da ya barke tsakanin makwabtan kasashen ya faro ne tun ranar Lahadin da ta gabata, lokacin da Pakistan ta koka da cewa an tsayar da jami'an diplomasiyarta da ke kan hanyar zuwa aiki, sannan an buga motocin ofishin dakadancinsu da babura a Kabul, babban birnin kasar ta Afghanistan. Ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta ce ta gayyaci babban jami'in ofishin diplomasiyan Afghanistan, ta kuma bayyana damuwa kan kare lafiyar jami'anta da ke kasar, inda ta buƙaci Kabul ta gudanar da binciken gaggawa kan yadda ake cin zarafin jami'anta. Ma'aikatar harkokin wajen Afghanistan yayin da take mayar da martani a kan korafin da Pakistan din ta yi a jiyar Litinin, ta sha alwashin gudanar da bincike mai zurfi kan lamarin. A lokaci guda kuma ta yi zargin cewa hukumar leƙen asirin Pakistan ita ma ta ci zarafin jakadanta a Islamabad. A yayin da ƙasar Mali ke fara zaman makoki na kwanaki uku a jiya Litinin bayan da aka kashe mutane 54 a wani harin da aka kai a makon da ya gabata.
Zahara Amin take aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A babinmu na rahotanni za mu fara yada zangonni a birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda ganin yadda ake daɗa cece kuci ko kusace-sacen yara ƙanana a Najeriya daga wata al'umma a kai su wata, wanda hakan ke neman janyo cece kuci a ƙasar. Muryar Amurka ta shirya wani taro na masu wada tsaki don a gano bakin zaren. Hawa Umar gare ki.
Biyo bayan rahotannin gano yaran da aka sace a jihohin Arewa musamman jihar Kano, sashen Hausa na muryar Amurka ya gudanar da taron zauren VOA na wata-wata don tattaunawa kan yaƙi da yawaitar satar yara da sayar da su a wasu jihohin kudu maso gabashin Najeriya. A taron wanda ya samu halartar manyan baƙi maza da mata daga ciki da wajen Abuja, an cimma matsayar ƙalubalen daga wasu miyagun iri ne ba wai ƙabila ko addini ba. Igwe Martin mai kamfen din zaman lafiya kuma dan kabilar Ibo ya ce akan samu irin wannan bata gari a cikin kowace kabila.
Kowane kasa akwai bata gari, akwai barayi, akwai mai sace mutane. So bai kamata ba a ce Ibo kowane Hausa sune mai sace ko kuma sune mai sace mutane. Akwai criminals kowane gari. Saboda haka a cikin kama mutanen akwai dan Arewa, akwai dan Ibo, akwai Yarbawa a ciki. Suna hadan baki ne. Ya kamata a ce mun hada kai, barayi a cikin Yarbawa, baraya a cikin Ibo, baraye a cikin Hausa a hukunta su.
Shi ma shugaban rundunar adalci daga jihar Kano Abdul Karim Dayyabu ya jaddada muhimmancin dawo da martabar sarakuna ko hakimai wajen shawo kan matsalar.
Shi an samu tsarki sannan an canja tsari na zamantakewa na masu unguwanni ta yadda za a zo a hada kai a hada karfi da karfe da karfin hali kamar yadda kowa sani duk mai unguwa ya san iya adadin unguwarsa ya san masu gidan ya san mutum nawa ne a ciki in an haihuwa ya sani idan an mutu ya sani idakimentin wanda in aka tabbatar da irin shige da fushin da ake in an samu wani mugu za a san a wani gida ya zauna in ya fita ina ya tafi duk a tabbatar da wa'annan kaga koda gida aka zo idan ake kira census an hutar da gwamnati wajen kashe biliyoyi don a yi kirga ga kirga an riga an yi musu.
Jami'i a sashen hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda CSP Sani Baba Inna ya ce jami'an 'yan sanda ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen gano sauran yaran tare da jan hankalin iyaye wajen sa ido akan ƴaƴansu.
Iyaye dai muna bukatar dai su ringa sa hankali akan ƴaƴansu don akwai dai jami'an tsaro 'yan farin kaya kamar CID ko FIB suna cikin mutane dai suna tasha suna makarantu suna asibiti suna ko ina dai suna dan samu mana labarai in iyayen dai sun sa ido su kula da ƴaƴansu duk inda za su je a tabbatar dai akwai mai bin su.
Sauran mahalarta taron sun nuna jin dadin su ganin yadda aka ba su dama wajen bayyana ra'ayoyinsu tare da jawabai da kuma tambayoyi don samun mafita game da satar yara. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wannan haka yake kuma a gaida su Amar su daga Najeriya kuma bari mu ketara Ghana inda kungiyar 'yan kasuwa ke ta kukawa kan rufe kan iyakarta da Najeriya ta yi wanda kungiyar ta ce ya saba ma manufofin ECOWAS. Tana mai barazanar yin kafar ungulu ga shirin nan na tsarin cinikayya bai daya muddin Najeriya bata bude kan iyakarta ba. Shugaban kungiyar Alex Ebon ya ce dole fa Ghana ta dau mataki. Daga Ghana Gar Luan Abbas.
Shugaban na kungiyar ƴan Trade Ghana Alex Boatin ya ci gaba da cewa ba mu da wata yarjejeniya an rusa ta bai kamata a ce ƙasa ɗaya ce tafi kowa take da ƙarfi take tursasa saura ba haka bai yi ba sun soma da ƙarya yarjejeniyar da umarnin UTLS da ta ce kayan sarrafa daga sauran ƙasashe a bar su wuce ba tare da wani abin da zai hana su tafiya shiga da fita ƙasashe makauta ba sun hana kaya shiga ƙasarsu suna jibge a bakin iyakar Benin ya za a yi da su za a komo da kayar Ghana ne za a yi smugar su ne. Dr. Buatin ya yi kashedi cewa ci gaba da ra'ayin nan na Najeriya ta bayan ECOWAS ba zai haifar da ɗa mai ido ba ga nasarar zantar da kuɗin bai ɗaya na ECOWAS wato ECO a sabon shekara.
Ina jan hankalin
sauran ƙasashen Afirka ta yamma cewa ƙasa kamar Najeriya da muke azama komar mu akan ta azancin samar da kuɗin bai ɗaya mu yi hankali baya samar da daidaito kimanin ƙasashe 15 ƙasa ɗaya na da kashi 67 na kuɗin shiga in an haɗa ba zai taimaka ba duk wani kuskure ɗaya zai rusa mana tattalin arzikinmu don shi zan yi gangami wannan kuɗi na bai ɗaya bai tabbata ba ƴan tireda za su taimaka tabbatarwa saboda muna da shakku muna tsoro a bisa la'akari da irin ra'ayin nan na Najeriya sai dai ma'aikatar kasuwanci da masana'antu ta ce tana nan tana kokari yadda ƴan kasuwan da sun ka saura zube bakin iyakar Najeriya da Benin sun dawo gida tana ci gaba da shawartawa da gwamnatin Najeriya ta bude iyakar ta harkokin tireda su komo. Shugaban sadarwa a ma'aikatar Prince Boace Boatin ya bayyana cewar shirin rufe iyakar Najeriya da Benin maganar tsaro da kiyaye su moga ne. Gwamnati ta damu ainihin game da abin da ke faruwa. Shugaban ƙasa ya samu damar magana da takwarsa na Najeriya ya yi duk abin da zai iya yi don kawo sauƙin lamarin. Bayan haka ministan harkokin waje ta tafi Najeriya a ƙoƙarin samar da bakin zaren warware wannan tankiya ya ƙara da cewa kulle iyakar Najeriya ba shi da alaƙa da Ghana magana ce ta tsaron iyaka na 'yancin Najeriya. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan, to kowani alfanu tawagar su fanta mata samu ma Najeriya a ganawar ta da Saudiya.
Bil hakika dukkan alkhairi mun gashi a cikin wannan zama din, har ma suka ce to mu samar da wata majalisa da za ta turo wakilan Najeriya da wakilan Saudiya su rika zama a duba dukkan bukatun da Najeriya ke da shi a wurin Saudiya, wanda arzikin su zai tallaka mana insha Allah. Kofa Abuja take za su zo su zuba jari don su taimaka wa kasar mu. Sun ce suna da irin wannan majalisa da kaman kasar India, suna da irin wannan majalisa da kasar China, suna da irin wannan majalisa da kasar Kenya, suna da irin wannan majalisa da kasar Niger din ba na manta ba. Daka a samar da wakilai daga can daga nan a zauna a ga me suke da shi da mu muke bukata, wanda za su iya taimaka mana mafita hanyar jejeniya da ikon Allah suna shi da su su taimaka. Wannan shi ne ma mafi girman abu.
To dan jin cikakken wannan rahoton sai a bi mu a shirinmu na hantsi. Yanzu kan bari mu kauce gefe guda na Sokoto ya shigo da shirin nan na sana.
Saka mai wuya.
Ba abin da yake faruwa na muta ba tilastawa bane, yaudara ce.
Musulunci ya zo da shi ne domin warware case na zinace-zinace kasu yawa cikin society.
Wani addinin yake nufi? Addinin Musulunci malam yanzu ya gama magana, akwai hadisi cikin Bukhari da Muslim wanda manzo Allah shi da kansa ya haramta.
Mu yanzu mu ɗan shi, amma in mu ga wani wanda ya makale yana muta mana daukan sa a matsayin ɗan iska, mu ɗan shi an kanmu.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsakan mai goya.
Manzo Allah ya hada cin namun jakin gida da mutu'a lokaci guda da yawu guda, manzo Allah ce haramun ne. Kuma suka zama haramun ila yawmin kiyama.
Haka ne, to muna godiya akan yadda kuke ci gaba da bin mu yayin da muke ci gaba da kawo muku bayanai daga zaman nan da muka yi na musamman a ofishinmu da ke Abuja a Najeriya kwanakin baya. Yanda muka haɗa yancin wakilan ƙungiyoyin addinai da na cibiyoyi da dama da ma'aikatu domin a tattauna cece kucin da ke zagaye da ƙungiyar 'yan shia a can Najeriya. Jimillar mutane goma suka wakilci sassan nan daban-daban a wurin, kuma sun haɗa da Muhammad Ibrahim Gamawa wanda ya wakilci ɓangaren Sheikh Al-Zazzaki na ita ƙungiyar ta 'yan shia wato IMM. Akwai kuma Dr. Hafiz Sa'id na cibiyar Haidar Shia Santa ta Kano wanda ya ce shi ma wakilci wani ɓangare na ƙungiyar ne. Sannan akwai Professor Umar Labdu na Izalam, akwai Yahaya Al-Kasim na Tijjaniya, akwai kuma Pastor Aminci Abu da ya wakilci Kiristoci. Rahma Abdulmajid ita ce ta wakilci mata, yayin da Jafar Jafar ya wakilci ƙungiyoyin kafofin watsa labarai. Ha kuma akwai Dr. Abubakar Umar Kyari mai fashin baki kan harkokin siyasa daga Jami'ar Abuja, akwai Comrade Ali Waziri masani kan harkokin tsaro, akwai kuma jami'in 'yan sanda ASP Sani Baban Ina wanda ya wakilci rundunar 'yan sandan amma ya ce ba ba shi izini yin magana ba don haka bai yi ta ba. To a shirin da ya gabata, yan kuna biyu da mu kun san cewa mun tsaya ne inda ita Rahama Abdulmajid da ke wakiltar mata ɗin a zaman take bayyana matuƙar damuwar mata akan wato alaƙar su matan da kuma ƙungiyar ta Shia da zargin da ake na cewa ana tilasta musu su shiga cikin waɗannan al'amura musamman ma batun auren mutu'a. Rahama Abdulmajid ta ce abin da yake da ciwo ma game da wannan al'amari shi ne hanyoyin da ake bi ana jefa su matan a cikin wannan al'amari. To shi ne muka tambaye ta akan ko suna da matan da ke kawo musu ƙorafi akan yadda ake musu abin da ake zargin cewa ana yi musu din.
Muna samu abin da yake faruwa na muta ba tilastawa ba ne, yaudara ce. Ana samun yaudara ne wa mace, babu yanda za a yi a ce mutumin da yake da experience yake da gogewa na duniya ya zo ya sami yana ɗan shekara 36 ya sami 'yar shekara 18 yana shekarunta kashi biyu. Ya zo ya same ta ya yi mata dabaru a ce a'a'ai tun da cikin dabarun nan ya yaudare ta ta yadda a ce ba shi da laifi. Kamar ka ce wai kana ka ba da kuɗi ne wani ya zo ya damfare ka a harkar banki ko a harkar menene a ce wannan damfarar da ya maka tun da yaddar ka shi kenan, ba haka abin yake ba. Dole ya zamanto cewa ya maka laifi.
Abin da zan ce game da auren mutuwa. Dama abinda nake so in ce game da wannan auren mutuwa, kamar yadda temporary marriage da aka sani auren mutuwa, za mu ga an ba namiji hakkin ya auri mace sama da ɗaya, haka ma ba shi da bambanci da permanent. A permanent zai zamanto zai iya auren hudu, amma ita mace ba za ta yi auren namiji hudu ba, ta wannan ɓangaren. Na biyu, na'am. Ya aure fikihu ne ba aqida bace, hukunci ne na fikihu. yawa sannan kuma musulunci ya zo da shi ne domin warware case na zinace-zinace kasi yawa cikin society matukar an samu sharuɗa sun cika babu ne ta ci barkate ba da kowa zai ce yayi mutu a titi amma na zo ne ya ce an hadu sai a ce matta a tiki kamar addini ya zama wasa
ya tsari yake mutanen ra'ayinta ta kai daga lokaci ne aure ne nan daga yanzu zuwa wani lokaci hukun ne
eh aure ne amma yana da kaidaddan lokaci kuma ba shi da iyaka
kuma me makarantun mafi karanci
ba shi da iyaka yanzu misali wani zai tafi Lagos da shi da wata misali zan baka kuma sun cika sharuɗan su yi aure tsakaninsu yawa za su iya zuwa su yi auren su tafiye su zai zamanto suna matsayin miji da mata ba shi da lokaci da za a ce iyakacin shi kaza iyakacin shi awa kaza sorry akwai kunje amma
na ga ma akwai lokaci don ka mutar da ka mai da martini kan abin da zan koma ga malamai ina son ji su mai da martini kan
professor Labdo yana magana ba mu yarda da gwamnati ba to an yi babu kunya a cikin wannan al'amari wanda bai yarda da gwamnati ba yana zuwa kotu mun kai gwamnatin Buhari kotu mun kada ita kuma ba a yi da'a ga kotun ba an yi wannan ba abun kunya bane malamin ya zo ce ba mai yarda da gwamnati ba malamin mu ya taba cewa ba a zama babu gwamnati koda gwamnatin barawon akuya ne saboda haka zama ba gwamnati dabbanci ne wauta ne zama ne cikin jungle na hauka saboda ina mamakin jimin ta ce ba mai yarda da gwamnati me yake nufi me yasa muka je kotu kotun wa muka je da muka je nan kotun Kolawole kotunan da muka je Kaduna na wane ne kotun shi a ne ko kuma kotun sarkin kafirai ne muka ji saboda haka ni idan mutum yana so mutunta kansa ya faɗi abin da ya san gaskiya ne
kamar shi muje ga mutum na gaba a kan kala matsayin ku na shugabanni na magana da Sheikh din ya yi na bayyana cewa mutuwar nan halatacce aba ce an yarda da ita ni kun yarda da ita
alhamdulillahi a addini ba wanda ya sai ya halatta abu ko ya haramta shi sai Allah ko manzon Allah zaka cin mu alqur'ani da yawa akwai hukunce-hukuncen da wasu hukunci na share su kaman shan giya aka ce la taqrabu salatu anta sukara kar ku je da mayan giya ku yi sallah da Allah ya zo gaba ɗaya ayan giya ta zo aka hananta giya gaba ɗaya da cikininkinta da komai na giya to haka kaman wannan hadisin da ake ta maganganu wanda yake su ma hadisan aka ce za a tattauna kansu magana ne mai tsawo na ilimi amma dai a gaskiyar magana shine maganar da malam ya kawo cewa bayan yakin tabuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da annabi ya hana wannan saboda haka kuma hana mutuwa saboda haka baya yuwa aure yanzu sai ta hanyar aure kamar yanda shari'a musulunci ahlu sunna suka tabbatar kan shari'a musulunci aure ya tabbatu sa mutuwa a ce addini ne shine babban laifi saboda kahirci ne saboda haka shi yahi laifi bisa ga aizi na cikin kure
akan muka lahu ya ce an yi dalili
ta ita mutuwa eh adama ai ina ganin kamar da fakewai su sun san an yi da mutuwa cikin shi'a kuma kamar yadda Hajiya tace ana yaudara dan shekara 36 yaudari mai 18 abin ya huce nan
amma abin da ke son jama'a kan da yace ya kawo dalilai na nuna cewa an yarda addinin shi
wani addinin yake nufi addinin musulunci malam yanzu ya gama magana akwai hadisi cikin Bukhari da Muslim wanda manzo Allah shi da kansa ya haramta mutuwa aure ne wanda ake a zamanin jahiliya kafin zuwa musulunci da musulunci yazo da farko ya kyale ana yin sa kamar yanda ya kyale ana shan giya da farko daga baya ya haramta ya kyale ana yin mutuwa amma wani lokaci wajen ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yakin tabuka manzo Allah ya hada cin namun jakin gida da mutuwa lokaci guda da yawu guda manzo Allah ya ce haramun ne kuma suka zama haramun ila yawmil qiyamati amma su ƴan shi'a suna nuna cewa auren mutuwa wata ibada ce babba wacce ake samun lada mai gwabi ina da littafi guda na yanzu insha Allah wasu daga cikin ku za su fita da shi inda na tsamo ruwayoyin su daga cikin littattafan malaman su inda wata ruwaya tana cewa wanda ya mutu a sau daya yana da daraja Hassan wanda ya mutu a sau biyu yana da daraja Hussein aljanna wanda ya mutu a sau uku yana da daraja Ali ibn Abi Talib aljanna wanda ya mutu a sau hudu zai goga kafada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna sannan kuma ni ya yadda da wanda mutu a ya kuma ya ce har da shekara 10 ma ana iya yi yana na cikin littafin sa da ya rubuta da hannunsa
zan baku wajen za mu shiga harkar siyasa zan taba sauran mutane da ke bari ya gama
tukuna duk wannan littafa da kake fada ba su da tushe batun Imam Khomeini ya fadi abin nan wannan mun san karshen ta ko kace wata wani littafi hukumatul islamiyya wanda ko ba haka bane wannan babu wanda babu wani dan adam da zai abu ya samu ladan Hassan ko Husaini balle kuma Imam Ali in ana da rafid da uwa take babu wannan
kuma mu yanzu mu ɗan shi amma in muka ga wani wanda ya makale yana mutuwa muna daukan sa a matsayin ɗan iska mu ɗan shi an kanmu kar ka dauka cewa muna wani abu ne duk wanda muka ga gwanin mutane a wajen mu muna gudun sa ɗan iska muke daukan sa ba shi bane gaban mu ba yanda kuke tallata left for us ni sau ɗaya a matsayin na almajirin alzakzaki sau ɗaya na taba jiya ambacin mutuwa da sunan ta ro matsayin mutuwa ku kuke yada ta mutuwa wani ko auren kansa wajibi ne.
Thank you.
Just one point. Ba kasafe nake son shiga ba san da ya shafi fiqhu ba. Mutu'a a waje na karamin case ne. Saboda fiqhu ne. Ni san ban san ma filin nan za a bude magana. Yawa. Mutu'a wato a musulunci yana da wani abu. Dukkanin musulmi sun yi ittifaki ba mai sabani cewa Allah da manzansa sun halatta mutu'a. Dukkanin musulmi sun yi ittifaki cewa Umar bin Khattab shi haramta mutu'a.
Yayi to za mu shiga abubuwan da suka shafi Shi'a da kuma harkokin gwamnati da hukuma da siyasa suransu. Dr. Kiyade zan zo wurinka. Ɗaya daga cikin abubuwan kun san hukuma ta haramta IMN. So ina son a fuskan zaman lafiya da siyasa da zaman jama'a me ra'ayinku ya kuke ganin wannan halin tunda an bar wasu kungiyoyi na addini. Amma ita an haramta ta ya kuke kallon abun?
A jama'a assalamu alaikum. Wato wannan haramtawa wani batu ne mai sarƙaƙiya ƙwarai da gaske. Mutane da dama suna ja a kai musamman waɗanda suke ganin ci. Eh to gaskiya bai da shi ba saboda ina ga idan aka yi tafiya ta nisa wannan haramcin zai zama bai da wani amfani. Na faɗa haka ne kuma saboda abu ne mai wuya. Ka ce ka haramta aƙida duk da yake su ƴan shi'a sun ce su kungiya ne to amma to idan kuma shi'a aƙida ne aƙida wani ra'ayi ne wanda haramta shi maimakon a ce ya alfanu mai yakawa za su koma ƙarƙashin ƙasa ne su ci gaba da abubuwan da suke yi to saboda haka ni ina ga kamar akwai gurguwar shawara da gwamnati wurin haramta shi'a ko kuma a kungiyar IMN gwagwarmaya da ake tsakanin kungiyar IMN da gwamnati abu ne da ya fara tun ƙarshen shekarun 1970.
Jafar Birnin zuwa ka kai yake wakiltar kafofin watsa labarai a wannan tattauna da muke daga cikin abubuwan da kaji duka mun tabo bata musamman shi ka fara daga kan batun hannun da aka yi musu ya ta fannin kafofin watsa labarai kuke kallon wannan abu.
Tuma da latu a gaishe ku malamai tun Allah ya kai mu mako mai zuwa daga amsa da shi Jafar zai ba mu ne za mu dora daga nan. Muna da godiya ga dukkan wanda suka samu halartar wannan zamanin a nan ofishin sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Abuja. Da kuma musamman su ma'aikatan namu da suka hada da Nasira da Malakaya da ya gayyato jama'a da kuma Benjamin Gawan da ya dauki hotuna da sautin wannan zaman da aka yi. A madadin dukkan su ne Aliyu Mustapha Sakuta a Washington DC. Mun ba ku lafiya.
To a gaishe ka yanzu kuma ga Zahar Amin fage da labaran duniya amma fa a taƙaice.
Gaban Amurka Donald Trump da ke fuskantar binciken da mai yiwuwa ya kai ga tsige shi ya ce rubutattun amsoshi da mutumin da ya kwarmata bayanan cewa ya tursasa wa Ukraine ta binciki ɗaya daga cikin babban abokanan hamayyarsa a zaben shekarar 2020 wato tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden san ba za su gamsar ba. Kasar Iran tana bikin cika shekaru 40 da mamayar da ta yi wa ofishin jakadancin Amurka da ke Tehran, inda ta yi amfani da wannan lokaci ta sanar cewa tana hanzarta shirinta na sarrafa makamashin uranium. Akalla mutum biyar jami'an tsaron Iraki suka harbe har lahira bayan da suka yi amfani da harsashen gaske akan masu zanga-zanga a Bagadaza a cewar 'yan sanda da jami'an asibiti.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita Zahar Amin fage da karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.
VOA Afrique. Le monde